بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وما سوء البركة بركة مدتاكي جاوة karatunmu na wannan aji daga markaz na al-imamu Abubakar ko al-imami Abubakrin ibnu Abi Shayba, Allah madaukakin sarki ya jika shi da rahma, al-imami Abubakar ibnu Abi Shayba daga nan kofar Waika a Northwest layout kenan ko a nan jihar Kano a Najeriya. Allah madaukakin sarki muke roko ya mana jagora. Idan ba manta ba, muna karatu a cikin littafin Irshadul Ikhwan ila ba'd turuq itqan hifz al-Qur'an, wallafan al-Sheikh Abu Abdullah Amir bin Isa al-Lahu, wanda dai ne daga cikin limaman masallacin wato mamlaka na al-Arabiyya Saudiya, masallacin da aka sani da Masjid Ibn al-Qayyim. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Wannan karatu mun tafi hutu tun kabanin watan Ramadan. Allah cikin tsarinsa yau ya kaddari gashi mun dawo hutu, kuma insha Allah za mu ci gaba da karatun a dukkanin wata kamar yadda muka saba. Tsarin karatun shi ne muna yin karatun ne a duk ranar Lahadi na farkon watanni na Gregorian ko watannin boko. Shi yasa a wannan wata na Mayu, gashi yau Lahadin farko 3 ga watan Mayu kenan ko 2026, wanda daidai da 15 ga watan Zulqa'da jira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447. To ban sani ba gaisuwan me zan mana yanzu, barkanmu da sallah ne ko barkanmu da shirin sallah? Da an dai gama sallah waccan ba mu gaisa ba, to kuma ga sallah yanzu saura kwanaki 25. To muna mana barka da sallah karami da ya gabata, kuma muna mana barka da shirin babban sallah mai gabatowa ko. Allah ya sa mu dace. Kafin mu shiga cikin karatun sundum, za mu fara gabatar da addu'o'i musamman game da wasu jarabawoyi da muka tunci kawunanmu a cikin waɗannan kwanaki. A jiya akwai ɗaya daga cikin malumanmu a injiniya Bashir da ke wannan gari na Kano, wanda Allah ya yi wa mahaifiyarsu rasuwa. Ta rasu a jiya da yamma, kuma a yau Lahadin nan ne insha Allah za a yi jana'izarta a nan masallacin Al-Furqan na malaminmu Professor Bashir Umar Ali. Allah madaukakin sarki ya sa ya ƙara mishi lafiya. Muna addu'a ta musamman Allah Ubangiji ya gafarta mata da sauran mamatanmu baki ɗaya da iyayenmu da malumanmu, duk Allah ya Ubangiji ya haɗa mu a gidan aljanna madaukakiya. Sannan na biyu, addu'a ga waɗanda suke fama da lalura na rashin lafiya. Na farko akwai mahaifiyarmu har ila yau, na su Dr. Salim, ɗaya daga cikin malaman da ke karantar da mu a wannan aji. Yanzu haka suna can ma sun kai ta domin nema mata lafiya. Muna addu'a Ubangiji Allah ya ba ta lafiya. Haka ni kaina akwai gwaggwa kenan ko, yaya ga mahaifiyata tana nan kwance yanzu haka, an tafi shika ta ma tana bukatar addu'a Allah Ubangiji ya ba ta lafiya. To haka ƴaƴa da mata da ƴan uwa da abokai duk waɗanda suke fama da laluran rashin lafiya, Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Akwai wata yayan mu ita ma da take musanya ta cikin addu'a ta musamman, tana fama da lalura, ana ta kokarin neman lafiya. Allah Ubangiji ya ba ta lafiya, ya sa ya zama kafara gare ta ya sauran al'ummar musulmi baki daya, ya ba mu lafiya mai dorewa. Allah ya sa mu cika da imani. Sannan har ila yau ba za mu manta mu sanya daya daga cikin malumman mu a cikin addu'a ba, wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara mishi tafiya kasar Saudiya domin karo karatu a malam Tayyib ko za ku ga yanzu ba a ganin shi. Allah ya sa ya samu dama ya tafi, dama dai yana ta kokarin a tafiya. So Allah ya kaddara ni kaina ba ku samu mun waya da shi ba gabanin tafiya har bayan tafiyan shi. To muna mishi addu'a Allah ya ba shi sa'a kuma ya dawo mana da shi lami lafiya, ya amfanar da mu da musulunci da al'umma baki daya abinda zai an yi wasu koyo. Sannan daga cikin malumman mu dai har ila yau akwai associate professor Kabir Abubakar Amin Afzal, wanda ya kamata a ce muna tare da shi a yau, amma kuma wata muhimma ta al'umman kuma ya sake kai shi wani waje. Za ka suna can a garin Azarai suna gabatar da daura ga ɗalibai irin haka. Muna musu fatan alkhairi, Allah ya karba ya kara islahi ya kuma dawo mana shi ma da shi lafiya. To kaga malam Musa namu shi ma har ila yau malamin mu dan kwano shi kuma yana nan cikin hidindimu, sai ka za ga kwana biyu baya gabatar da darasi. Muna mishi fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya yassare masa al'amuransa baki daya, ya kara ci gaba da amfanar da musulunci da musulmai da abinda Allah madaukakin sarki ya yi masa na baiwa. Mamala Ahmad Al-Talha shi yana da insha Allah, kuma muna fatan malamin zai gabatar da darasi. To kafin malaman namu su zo, ni dan karamin ɗalibi a cikin ajin shine nake son mu yi muraji'a ko Allah ya sa mu dace. To idan ba manta ba, kafin mu tafi wato hutu na watan Ramadan, Allah cikin ikonsa ya ba mu ikon karance duk wato hanyoyi da malam ya kawo a cikin wannan littafi wanda ya kira su da turuku itqani hifzil Qur'an, hanyoyin da suke taimakawa ɗalibi wajen ya gwanince ma'ana haddashi ta zauna ras na Al-Qur'ani. Idan ba a manta ba, tun farkon littafin malam ya yi mana wani shimfiɗa mai matuƙar muhimmanci, shine ɗalibi da yake ƙoƙarin sanya haddashi Al-Qur'ani ya san cewa abu mafi muhimmanci da ya kamata ya sa a gaba shine tsoron Allah cikin al'amuran Al-Qur'ani. Domin Al-Qur'ani kamar yadda muka sani maganar Allah ne, kuma karatunsa ibada ne. Ina fata an gane. To ba abinda ake son ko mutum ya inganta ikhlasinsa a ciki, ya tsantsanta yi domin Allah kaɗai a ciki kamar abinda ya shafi ibada, musamman kuma na karatun Al-Qur'ani. Da haka muyi ƙoƙari mu ƙara inganta ikhlasinmu a cikin wannan harka, wannan zai ƙara taimakawa sauƙin abinda muka tasa a gaba da ainihin wato ɗalibanmu da ƴaƴanmu da sauransu. Allah ya ƙara mana ikhlasi a cikin ayyukanmu. Sannan malam ya kawo mana hanyoyin, ya lissafo su guda goma in ba a manta ba ko. Hanya ta farko daga cikin hanyoyin wa zai tuna mana don shi ma mu gwada shin mun yi itiƙanin hifzin koko ba mu yi ba a banda satan ansa. ba wai akwai ba yadda ya kawo su ai itiƙan din, wato wannan aji ne na itiƙan din da gaske muke za a rinka. Ka so ka kawo amma baka yawwa, shi ne shiri na farko. Malam ya kawo, ba ku manta ba, cewa abu na farko daga cikin hanyoyin shine al'azima as-sadiqa, mutum ya yi himma da gaske cewa yana son ya hadda Al-Qur'ani, dan ya zama abin daga zuciya ne, ba wai abu ne wanda ainihin wato aka tirsasa mutum ba. An fahimta? To gwargwado yadda mutum ya sanya abu a zuciya, gwargwado yadda yake mishi sauki, yasa ba wanda yake cewa himma ba ta ga rago. Ina fata an gane. Lallai mutum ya sanya al-himma as-sadiqa akan cewa ina son in haddace maganar Allah, ina so in haddace littafin Al-Qur'ani kuma hadda mai kyau, saboda wasu sun yi to yadda suka iya din nan ni ma zan iya, tunda dukkanmu mutane ne. Allah ya bamu kwakwale, ya bamu zuciya na yin wato rike ilimi. To in har wani ya yi ma ja ga alal misli fa jahizun alal mumathal, abinda ya yiwu ga wani to zai ƙara yiwuwa ga wani. Ba abinda Allah ya yi shi ya mai da shi wato monopoly ga mutum ɗaya cewa shi kaɗai zai iya samu, babu wanda zai. Hatta daraja mafi ƙololuwa da Allah yake aiko ɗan adam da shi babu kaman annabta da manzanci. To su kansu annabawan da manzannin ba guda ɗaya ba ne, sai da Allah ya fitar da annabawa bila adadin, manzanni ga su nan. To kaga waɗanda suka fi kowa daraja ma akwai wasu irinsu, ko sai sa Allah yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala, sai dai an fifita wani akan wani. To kenan in har aka iya samun couples of annabawa, to cikin sauran mu gama garin mutane za a iya samun irinka 1,000. An fahimta? To an samu waɗanda suka haddace Al-Qur'ani, to kai ma ka sa himma da azima cewa zan zamo daga cikinsu ala itqani al-hizbi. Na biyu, malamin ya kawo bayani game da hanyoyin, ya ce ne kun tuna? Yawwa, malamin kai kana da itqani. Wato ka yi itimadin wato mushafi nuska guda ko irin nuska ɗaya yana taimakawa wajen hadda. Kun tuna bayanin da muka yi ko? Domin wannan nuskan gwagware da ka lazimci kallon shi, karanta shi, to har za ka ga ka saba idanka duk sanda ka je za ka karanta ayan kaman kana ganin shafin. To in kana amfani da nuska iri ɗaya, to zai sauƙaƙa maka. Ba wai ka ɗauko nuska wadda rabin aya yana cikin shafi kaza, rabin aya na cikin shafi kaza, ka fara hadda da irin wannan, gobe kuma sai ka zo za ka ci gaba da haddar, sai ka ɗauko wanda yake cikewa da aya ƙarshe, to za ka rikita haddanka. Sai yasa kuka ji malam ya ba mu shawara cewa mai amfani da kamar nusha da Ar-Rasmul Uthmani, Mus'haful Madina, wannan sun yi tsari wajen rubutun ayoyin, kowace sashi na da adadin ayoyin da ke ɗauke da shi, kuma an buga su duk inda ka ga irin wannan mushafin, to yanayin rubutun da bugun duk ɗaya. Kai ko kun san hatta irin font, ya ake cewa font ne rubutu, irin rubutun da ake, kun san akwai kowa na da irin yanayin rubutun shi ko? To irin font ɗin da aka amfani da shi wajen Mus'haful Madina, za ka ga akwai waɗanda suke da iri ɗaya, da haka inda ba misali sunanka da ka rubuta ba, za ka gane bambancin. To irin wannan mushafin ka lazimci nuska, an gane ko? Kada ka rinka alternating nuska, yau ka ɗauko mai fassarar Turanci, gobe mai fassarar Hausa, jibi mai fassarar Yamurai, kaga rubutun ba zai zo maka iri ɗaya ba. To ba zai, hatta ɗakinka ka ainihin wato san inda komai yake ne, saboda sabo yau da kullum da kake ganin ɗakin a tsari iri ɗaya. An fahimta? Da yanzu za ka koma gida ka samu matarka, in kana da shi, ta canza fuskar ɗakin, to sai ka nemo wani abu bacci, wannan ka tashi sai ka manta ta ina za ka ji, tunda kila ka saba da ka tashi kofar ɗaki ne, yau sai ta juya gadon, sai zan yanzu kana tashi bangon ɗaki ne, sai ka ga sai ka zauna akan gado tukuna, ba haka ba? Saboda an firkita maka, to ina kuma ga hadda. Mun fahimta? To lalle wannan yana taimakawa. Sannan abu na uku shine ne, wa musabaqa ad-dukhulu fil musabaqatil qur'an, ka rinka shiga harkan musabaqa. Kuma kamar yadda muka yi bayani da muka zo gaban haddan musabaqa, mun yi nasiha akan cewa ya zama manufanka domin tabbatuwan hadda ne, ba wai don wani abu na duniya ba, kai ya zama ligharadin min aghradid dunya, kada ya zama wai kai kawai kana yi saboda kaga ana bada kuɗi, wanda ya yi na ɗaya za a bashi 500,000 ko miliyan 500 ko miliyan 100 ko ma nawa ne, kai ya zama wannan shi ne manufanka. Da zarar ka yi, to ka baka manufan da ake son ka yi don Allah da shi, ko saboda ana bada kujeran hajji, ko saboda ana bada mota, ko saboda ana mutum na samun recognition da shura, musamman yanzu na zamani na social media, za a yi ta yaɗa ka a hoto a shafuka kai zama wannan shine manufanka, tare da cewa wanda yake son ya encouraging mana ya me encouraging ne ya karfafa gwiwar dalibai wajen yin hadda ba laifi bane shi kuma ya sa musu wani ijaza ko ya musu wani kyauta domin karfafan gwiwa ne, amma kai da kake yi kai zama wannan shine manufanka. Na fata an gane kaga kenan. Idan ka shiga harkan musabakan inda za ka zo kai ne lamba ta ƙarshe ba na baya ba, lamba na baya a karatun Qur'ani, amma kai ne ka zo lamba ta ƙarshe ba za ka ji damuwa ba, don ka san mustawan inda haddanka ya kai da inda kake buƙatar ka ƙara improving. Allah ya sa an gane ba za ka damu ba. Amma akwai wanda idan ya zo ko da na ɗayan ne da wasu maki da bai sare ba wai sai ya rinka jin ƙunci ko a ce ya zo na biyu, kaga duk wannan ya nuna ba lillahi bane, wani gard ne nashi Allah ya kiyaye. So amma tabbas al-muhim da yasa malai ya kawo wannan gaban shine wannan wato munafasa da zaka rika yi da abokan haddanka yana sa ka ƙara ƙaimi. To kuma dama mu nan muna son mu koyi hanyoyin da mutum zai yi ƙaimi ne a haddan shi haddan ta yi ƙarfi. Mun fahimta? Shine hanya ta uku daga cikin hanyoyi da malam ya kawo. Ta hudu fa. Na'am. Hanya kudin ma ba sai an yawa. Na'am. Shine aka karanta lura kana kiyaye ayoyi masu kamanni al-mutamathila wal-mutashabiha. Kwarai da gaske. Wannan shi ma yana taimakawa haddanka ya kwari. An gane wannan teko? Idan ka gano aya iri kaza a sura kaza suna da kamanceceniya da aya iri kaza a sura kaza, amma a sura kaza ga ayan da ta faro wannan mutashabihar a sura kaza kuma kaza ce, to duk sanda ka karanto ayar sama zaka tuna wacce ce yanzu yake gaba, ta sura kaza ce ko ta sura kaza. Ina fata an gane. To lallai ko a nan ne a yi muka fitar mana da wasu risalat a ƙanana haka ko wanda suke kawo misalan irinsu da yawa. Lallai ɗalibi da yake hadda yana buƙatar ya samu wato a kiyaye waɗannan zai taimaka mashi babu koko kwanto. Ai har mun buga misalai a lokacin ba ku manta ba, wani misali da ya ƙara zuwa mini yanzu shine kun san akwai ƙarshen ayoyin da suke zuwa da kalman wallahu alimun hakimun. An fahimta? Wasu ayoyin kuma aka sun su ne wallahu hakimun alimun. Sun san akwai su sun kai ayoyi 20 a cikin Qur'ani. Ina fata an gane. To surorin da na'am. Khabir wannan kuma wallahu bima ta'maluna basir ta'lamun. To misalin ma da nake son mu lura da shi a nan shine akwai wasu surori guda biyu da aka yawaita ƙarshen ayoyin da kwatan waɗannan misalan kamar suratul tauba da an'am, suna da ayoyi da dama a cikin tauba. Ina jin akwai ayoyi uku da suka ƙare da alimun hakim. An fahimta ko? To amma abinda nake son mu lura da shi a nan shine ko kun san a cikin tauba babu inda aka fara gabatar da hakimun kafin Ali, duka alim ne ya fara zuwa kafin hakim duka na cikin suratul tauba. Sannan a cikin suratul an'am in ka je ita kuma akwai ayoyi kusan guda biyar wanda suka ƙare da wallahu hakimun alim, shi kuma ba wanda ya fara da alimun hakim shine mahallin shahidin. Ina fata an gane. To me zai sa ka kiyaye wannan? Ina wai wanda suke da namban ayoyin ne da suka maimaici waɗannan surorin nake son buga mana misali shi a cikin tauba babu inda aya ta ƙare ta fara da alimun hakimun alim sai dai alimun hakim. A cikin an'am kuma babu ayin da ta ƙare da alimun hakim sai dai hakimun alim. Abin da nake so duka surorin wannan da alimun hakim ne
shine tauba, wannan kuma da hakimun alim ne shine an'am. Ina fatan gani. So ya zaka kiyaye wannan shine sai ka duba tsakanin ha'un da ainun wani harafi ne yake fara zuwa ha'un ko tauba. To kaga wanda ya zo da harafin farko hakimun alim, in ka koma surorin shi ma suran da ta fara zuwa da harafin farko a cikin huruful ja'iyya, to ita take da mai wannan tsarin. Kaga wace kenan? An'am. An'am ita take da masu siyakin hakimun alim gaba daya. Tauba kuma ita ce ta zo daga baya ko? To ita take da siyakin waɗanda suka kare da alimun hakim. To dai ku duba wannan ku gani. So in ka kiyaye irin wannan zai taimaka maka kwarai da gaske. Duk sanda ka ji kana karanta ayoyin suratul Toba, sai ka zo irin waɗannan ayoyin ka san ba za ka taɓa farawa da hakimun ba, sai dai ka fara da alimi. In ka zo cikin an'am kuma, duk in ka zo ƙarshen ayoyin masu waɗannan surorin ba wanda ya fara da alim, sai dai da hakimi. Na'am? Eh, akwai sosai kuwa fawaid. Kun ji abin da malamin yake ba? Akwai wata fa'ida ta tafsiri ne a ciki sosai. Akwai wani balaga da ke ƙarƙashin wannan. Amma ba nan ne muhallin tattaunawa ba. Ƙwarai da gaske, akwai balaga ƙur'aniya a cikin haka. Eh, ku tambayi ɗaya daga cikin malumanmu na ƙur'ani a ƙasar nan, Dr. Jamil Salis, zai fito muku da waɗannan fawaid ɗin. Allah ya saka mishi da alkhairi. Yana da ba irin waɗannan masailin inaya ƙwarai da gaske. Kuma wallahi in ya fitar maka za ka yi mamakin irin yadda ƙur'ani ke da wato balaga ƙur'aniya. Ai maganan Allah ce, da haka ba za ka yi mamaki ba. Allah ya sa mu dace. To wannan ita ce dai ta huɗu, wato kai ƙoƙari ka rinka ware inaya ga mutamasil da mutashabih. An fahimta ko? Sai ta biyar. Hanya ta biyar. A ba mu zo nan ba tukuna. Aya ta biyar. Sanin ma'anonin ayoyi da suke da wahala. An fahimta ko? Ta'arifu ma'anil ayati sa'aba. Idan ka zo kan ayoyin da suke da sa'abatul hifz, akwai wasu ayoyi a Qur'ani duk wanda ya harkan hadda ya san suna da wasu ayoyi da suke da wahalan hadda. To duk wani aya da kai ko wata aya da kaji tana baka wahalan hadda, ko yi kokari ka san ma'anar ayar. Da ka san ma'anar ayar, to zaka ga ka samu sauƙin hadda cewa. To wannan na cikin hanyar da zaka yi iskani ainihin wato hifz ɗinka. Sai na shida. Me kama da wannan? Ma'rifatu i'rabil Qur'an. Yawwa, ka san irabin ayoyin. So idan ka zo kan wata aya, in ka ji kana neman ka rikice wajen wace wasali ya kamata ka yi, da ka tuna irabin ayan, sai ka gane ga wasalin da ya kamata ka yi. An fahimta ko? Waqatala Dawudu Jaluta. Wane ne ya kashe wani cikin su biyun? Dawudu ne ya kisa. To sai ka san cewa al-irabi duk wanda yake fa'ili to marfu'i ne. An gane ko? Maf'ulun bihi kuma fa mansub ne. Tunda Jaluta aka kashe, to abadan Jaluta shi za a yi wa nasaba. To da zaran ka zo kan ayan nan, inda kana neman ka rikice, kana tuna irabin nan, sai ka gane ya za ka yi wasalin. Amma in baka san irabin ba, abu ne mai sauki ka zo ka ce wa qadara Dawud da Jalutu. Duk ba larabci ba ne. Amma ai akwai wuraren da suna ɗaukar tasrifin irabi yadda ya kamata. Ware da gaske. Ina fata. Haka ne, wani yana tafsiri. Ya karanta ya ce, da ya rasa waye ce zai ya kai. Ya ce ɗaya dai ya kashe ɗaya. Amma waye kashe tun da babu irabi bai san wanda ya kashe wani ba. To wannan zai taimaka maka ƙwarai da gaske. Sannan duba wata aya, inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u. Kun lura? Malamai su ne suka fi kowa jin tsoron Allah. Kaga su ai masu jin tsoron? Malamai. Allah ne ake jin tsoro. Duk da an gabatar da maf'ul ɗin ya fara, a larabci ana iya wannan. To me zai sa ka gane shi ne li'irabin ƙarshen? Da haka da zaran ka ji za ka karanta ayan nan sai ka rasa inna ma yakhsha Allahu ne. Allah ne yake jin tsoron malamai kenan? Sai ka gane cewa to ba haka ya kamata ba. To inna ma yakhsha Allaha ne min ibadihi al-ulama'u. Kun gane fa'idar lirabi ko? sai yana taimakawa kware da gaske. Yawwa minhum man hadallah. Hada, yawwa minhum man hada Allahu ne ko Allah. Yawwa wa yake shiryarwa? Allah so man hadallah. In ka ce man hadallah, akwai wanda suka shiryar da Allah kenan. Ka karatu ya baci. Irin wannan ne asmu iyaji yace kai ba zai yi ba kun tuna ko? Ya ji an yi rikita aya ya ce a wannan akwai matsala dole sai an kiyaye wannan bangaren ligaraji din nan shi ne irin anna allaha yawwa bara'atu min allahi wa rasulihi ne ko wa rasuluhu anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu ne ko wa rasuluhu ka gani to ligaraji na da matukar muhimmanci shi ne hanya ta shida a nan ne muka kawo mana misalan i'radul qur'an da tafsirin malamai suka rubuta na i'rabi mun kawo su da dama na tuna akalla ba mu kawo ba mun kawo guda biyar ko wanda ya kamata dalibi ya zanka mallake su bayan ka koya ka iya kuma ka rinka nazari a cikin su ina fata an gane a wani limami ya taba zuwa zai sallar juma'a sai zo zai karanta ayan zaharal fasadi to da yazo sai yace zaharal fasadu fil barru wal baharu wani malami da ya san lirabi na cikin masallacin sai ya miƙe sai yace wa zaharal fasadu ala al minbaru ya mai da wani irin siyaki shi ina fata gane kaga rashin sanin lirabi yasa ya wannan kuskuren zaharal fasadu fil barri ga harafin jarra barri wal bahar Allah ya sa mu dace sosai kuwa ha abinda ake nufi kenan ma damar kana son ka san Qur'anin bi itqanihi ai maganar da muke yaran kun manta sunan littafi ne irshadul ikhwan ila ba'd turuq itqanil hifzil Qur'an ai itqan din muke so yanzu ka je makarantun mu na tsangayi ai mun kawo misalin su lokacin ko suna yin hadda ba wai ba ta yi ba an fahimta amma zaka je haddan babu dandano saboda babu waɗannan abubuwan da suka shafi sanin larabci ma'anan shi li'irabi an gane ko amma dai zaka ji sun yi haddan gangan amma me yake karantawa bai sani ba Allah shi kyauta sai na bakwai me na bakwai ina tuna muna dab da Ramadan ma har muka alakanta shi da wata yawa ka zama imamul al-musalli ka zama limamin masallata yana taimakawa dan dolan ka a sallah zaka karanta Qur'ani to tunda baka karanta ko zaka karanta abinda ka haddace ne to duk sanda kake karanta abinda ka haddace to haddan na ƙara zama an fahimta ko lafiyar man ka san kana wa mutane limanci akwai wasu kurayen mahaddatan a bayan ka kuma ba za ka so su ji kuskurenka ba to sai ya taimaka maka wajen itqani shi anan ne muka ce musamman limamai a watan Ramadan na san waɗanda suka yi limanci a cikin su sun ga amfanin haka ko Allahu musta'an to sai na takwas fa yawa shi muka ce shine gaba mafi muhimmanci muraja'a kun ga muraja'an nan jama'a wallahi labuda shi sa malam ma da yazo kan shi sai da ya ƙara karkasa shi gida uku ko hudun ba kuma ta ba yace na daya ka samar da wani lokaci ya zama lokacin ka sadaukar da shi na muraja'an ka ne ba abinda zaka yi a wannan lokacin sai muraja'a kamar yadda ka san a rayuwanka kana da lokacin da ka riga ka sallama shi abinci kawai za ka ci ko bacci yawwa ya san in baka ci abinci ba ko baka yi bacci ba za ka ce ba zama lafiya ko to haka muraja a matsayinka na wanda kake son kai isqanin hizul qur'an ka sadaukar da wannan lokacin kuma abinda ake so shine ba wai sai ka ɗibo abin da ya fi ƙarfinka ba a daidai gwargwado ko da minti biyar ne ka sa wa kanka ka ce na tsara minti biyar duk bayan kowace sallar farilla sai na yi muraja'a wallahi da ya zama jikinka ko ba ma za ka tuna sadda kake yi ba rashin tsari ya sa muke shan wahalan wasu abubuwa minti biyar dai bayan sallah ba abin da zai hana ka ko jarabawa ka fito daga hall aka ce je kai sallah ka dawo ka ci gaba minti biyar din nan ba zai kare ka ba zai rage ka da komai ba sai ka ce a wannan lokacin da sai na yi muraja'a ka to kana yin minti biyar din nan kuma kawai ka tashi to ya zama jikinka dolen ka sa ma kanka wannan ya hafizul lil qur'an ko ya hafizul lil qur'an an gane wannan da ke ko dolen ka sa ma kanka wannan in kai sakati to zaka ga sakaci wannan na daya kenan na biyu wajen muraja'a ka samu abokan da za ku rinka yin muraja'a tare ba kuma ta ba nan na buga mana misalin abinda na ga daya daga cikin malumman mu suke yi Dr. Abdulrahman Muhammad Sani Allah ya kara mishi lafiya suna da wasu abokai da suka yi hadda kullun dare daga karfe 9 zuwa 10 sun sadaukar da shi lokacin muraja'a kuma za ka yi mamaki ko ba su a gari a ranar ba sa fasawa da aka sai suka yi wa kansu tsari su biyar ne ko su shida suka bude channel na telegram duka suna ci karfe 9 nan nayi ko ba ka a gari to za ka hau telegram a daidai lokacin da aka za ka ji wanda ya fara za ka ji yana ciki yana yi kana saurara yana gamawa kai ka ɗauki naka hizibin karanta izu ɗaya kuma suke yi ba sa matsawa wani ya karanta daga shafi na ɗaya zuwa na biyu zuwa na hudu zuwa na shida har su gama izu da suna gamawa sai gobe shikenan daga 9 zuwa 10 za su yi to ba dan sana'a ce kuna waje ɗaya za ku zauna shi ma kuna iya tsara ku ce mu minti 30 za mu yi kowa zai yi karatu na minti 5-5 misali an gane ko saboda abin da ake so shine idan kuka yi wa kanku wannan tsarin to kar ku cika wa kanku in mutum ya cika wa kanshi abu shine daga baya sai ya rinka jin haushin abokan nashin nan ba bai ma san ya ji sunansu amma ku da diba dan kadan manzo Allah ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla ko da kadan ne ka dimanci yin shi amma kake ce kana son kai kullun sai ka yi su 30 kana yi yau gobe bibi in ka hangi qur'anin matsaki zaka yi to me amfanin wannan amma ka rinka yi cikin nishadi ka rinka yi cikin nishadi ba ku ganin azumin watan ramadan na'am na'am ha sai ya haƙuri ai karatun da zamu shiga kenan yau nan muna muraja'a ne har yanzu eh zamu zo kan shi kwarai da gaske kun gane abin da yake cewa wata punce wadda tana cikin karatun mu na yau in mun kai wajen sosai kuwa kwarai da gaske za ka yi yayi ka yi abin da ya samu ai shi ne abin da muke cewa din ya zama dai akwai wani tsari da kake tafiya a kai so gaskiya yana taimakawa mu yi kokari mu yi wannan mu sa ɗaliban mu su yi mu sa ƴaƴan mu su yi zai taimaka musu kwarai da gaske Allah ya sa mu dace sannan bayan da ya kawo wannan sai kuma a ƙarƙashin dai muraja'an sai ya ce ya akhil hafiz ya kai ma'abuci hadda igtanim waqtal layli fi hizzik ka ci moriyan lokacin dare a wajen muraja'an hizz shine abin da Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani inda fil layli inna nash'atal layli hiya ashaddu waqa'a nash'atal layli hiya ashaddu waqa'a lokacin dare lokaci ne mai daɗi da duk wanda yake son ya wani abu na ibada musamman muraja saboda lokaci ne da duk wani shaitani ya koma yana su duk wani hayaniya yayi kasa kwakwalwanka kai kanka yana at rest ya haka komai za ka yi amma yanzu cikin zafin nan malam wani karatun nan muna yi kawai yana ta haka ne kawai ba haka ba ne so hayaniyan mutane yanzu kawai kana zaunan nan kana iya jin wani jirgiya wani zuu haka ya wuce wani yaro ya zo ya ihu yahoo ya wuce amma da daddare kowa ya kwanta so gaskiya ma damar kana son kai itqani hifzul qur'an to ba za ka taba iya tura lokacin dare ba ina fata an gane yi kwarai da gaske ya isa kwarai da gaske ya isa shi ma ai akan haka nage faɗi irin wancan karatun cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha aiki da Allah ya fi so shine wanda kake yi kullun ko da kaɗan ce kakkaɗi ba da yawa ina ƙara maimaita mana wannan kakkaɗi ba da yawa an fahimta ko to malam ya bamu wannan shawara to mu yi kokari mu amfani da wannan a lokacin yana taimakawa gaya to bayan wannan muraji'a na abinda ka haddace al-hifzul musdik sai na tara ne na tara ne ma na tara ya bi tara kenan ko ai shine mun kawo mata shaji a baya. Now ya so ya tuna amma dai bai tuna shi din ba. Tazkiratul kalima bi nadhiriha, an fahimta ko? Ka rinka alakanta ayoyi da kake ji suke neman su kuce maka, ka alakanta da wani abu na rayuwanka da ka saba da shi. Shine nan ma muka buga misali, ha Annabi ga wani yaro wani karatu yace ka rinka cewa Allahumma hadini, in kana son ka tuna huda yace to tazkur hidayatika litariq, so ka tuna wani abu na rayuwanka, za ka ga yana da kama da wannan kalmar, idan haka sai ka rinka tunawa. An fahimta ko? Wani abun kila da wani suna za ka tuna shi. An fahimta? Akwai wani abokinka sunan shi kaza, to da za ka zo kan ayan kana tuna abokin kawai sai ka ji ka ɗauko shi. So ka rinka alakanta kalmomi da wani abu na rayuwanka da ka saba da shi, yana taimaka maka wajen iskani hijinka. Sai na ƙarshensu da malam ya kawo. Kware. Yawa. Za a tunani, sannan kuma sai a tun. To kun gani ko? Sannan sai a ji tsoron Allah. Ayoyin nan da suka zo a zalikum wasaqum la'allakum ta'qilun. An fahimta ko? Sannan sai tazakkarun. Sannan sai tattaqun. Sai malamin yayi amfani da kaga abu na farko sai in kana da hankali. Sai ka tuna to na farko ta'qilun kenan. To in kana da hankali sai mai biyo baya sai ka tuna kai nazari. An fahimta ko? Sai kai tazakkuri. In kai tazakkuri to daga nan sai taqwa biyo baya. To daga nan zaka gane yadda ayoyin suke. To wannan kai ma an karke za ka ga yanzu daga yau ba za ka sake samun wannan iskaliyan ba. Wallahu ala wa alam. To sai na karshe sai yace ka rinka karanta tarihin magabata ko ƴan zamaninka wanda haddan su ya zama abun buga misali. Anan ne ya buga mana misalin wasu mahaddata kaman guda biyar ko shida ko. Na farko ya dauko mana ban manta ba Sa'id ibn Jubair. An gane ko? Malam Sa'id ibn Jubair. Za ku ga da yazo nan bai kawo mana misalai cikin sahabbai ba, domin su sahabban ana maganar mahaddata ai babu irin su, don su komai a zamanin su hadda ne, ba lissafi a zamanin su. Sai yasa Qur'anin ma haddan da suka yi da shi suka yi mana downloading din shi. Kuma za ka yi mamakin irin aikin da suka yi, don sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye ake yi wa Annabi wahayin Alƙur'ani, sarki ya tabbata ga Allah. In ka san irin yadda ake saukar da ayoyin da Allah yake cewa ka zalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila, wallahi ayoyin da ake saukar maza ba wai suratul nasr za a saukar mai ba, gobe suratul tauba, a'a abinda bukata yazo da shi kawai shi ake saukarwa. Da hakan aka saukar sai Annabi ya ce musu kun tuna sura kaza da muka fara karantawa tun zaman Makka, to ayar wannan surar na 20 yau gashi an saukar, da haka ku kaita can a cikin kwakwalwarsu kawai sai su je su aje ayan a wajen kawai. Wane mutum shi yasa da suka zo za su yi jam'ul Qur'an za su tattara shi, haka aka rinka gayyato al-ramumi sai a ce wa wani sura kaza aya ta kaza me ye a wajenka, sai ya karanto aya sai wannan ya ce kwarai haka ne, sai wannan ya ce a ni akwai ƙarin lafazi a nawa, da haka fa suka zo suka rubuta al-Qur'ani kwarai da gaske da dukkanin kirawoyin da kake ji duk suka tattara, har aka zo zamanin Usman ɗan Affan aka samu al'ummu wato ita ce uwa da aka dogara a kanta, sauran ya ce a je a ƙona su. Daga nan fa aka tsare mana Qur'ani yanda gashi mu yanzu muna ganin ta da sauki. Ba ka ga ana magana hadda sahabbai sai dai kawai a aje su a waje guda, suna su na musamman ne, haddan su ya wuce yadda kake tunani. Jama'an gane wannan da ke ko? Wani lokacin fa a ayar kalima ce za a saukar bayan shekara hudu, ya ce kalma kaza shine cikon wata aya gata can. Kun tuna ayan azumi? Sun matin musiyam ilan layl, ai farko ba a saukar da wannan gaban ba, kawai abinda aka saukar shine hatta ya tabayyana lakum khayb abyad min al khayt al aswad, nan aka tsaya ni na fajiri shi ma sai daga baya amma da aka zo an zo kan gaban wancan Adiyu dan Hafi da yaje siyo tarnaki to bayan wannan rikicin nashi shine sai aka ce to min al-fajr da aka min al-fajr ku je ku tsata a can su sun san ina ayar take kawai sai suka jona ka kaga wace maganar computer to sahabbai kenan shi yasa su ba ma tsaya ba sai dai aka fara kawowa daga ƴan ƙasan su shi yasa kaji Allah da kanshi ya yaje su shi yasa ba a yi masu ilimin su ba kuma ba za a yi ba amma zaka samu wasu kazamai yanzu ko wasu raina ilimin sahabbai sai saboda ai ba su kera keke a zamanin su ba kaji wawa ba ke maganar keke yawa an gano wannan da kyau ko ai ba a maganar keke jama'a mun fahimta wai ana maganar cewa matarka ta yi girki mai daɗi ta rarraba kowane abinci wannan dage-dage wannan miya wannan man shanu wannan nama ta ajiye a kula sai wani ya zo ya sabi ne ya sa a plate wai sai ka ce wanda ya sa a plate ɗin na ya fi wanda ya yi girkin sanin ilimin abinci kaga wannan akwai wauta a ciki ina fata an fahimta kai yanzu sai da aka gama maka komai sai ka zo ka hara da ilimin mu sai ka ce kana da wani abu so ilimin sahabbai ba abin a tsaya ma ana wani kwatanta da na wani bane an gane ko jahilci ne wallahi jahilci ne bai haji wauta shi ne jahilcin da ake fama da su din kenan ba su san menene alkur'ani ba su san menene ilimin da ya zama ya haskaka duniyar nan da shi ba kafin zuwan manzon Allah kafin zuwan alkur'ani ba mai Allah ce wa in kanu min qablu in kaga irin rayuwar da ake kamar na dabbobi bayan da qur'anin ma yazo je kaga yankunan da a yanzu haka ba su musulunta ba kaje kaga irin rayuwar da suke yi sai ka tausaya musu saboda zaka ce wa'annan me ya raba su da dabbobi amma su sun dauka rayuwa suke saboda babu wahayin alkur'ani a cikin su daga lokacin da suka karbi musulunci wahayi ya shiga cikin su sai kaga yadda rayuwar su yake canzawa in kana tafiye-tafiye ko wani gari ka zo wucewa ya zan garin nan na maguzawa ne ko na kafirai sai ka ga yanayin duhun garin ma ba daɗi ƙanshi ma da zaka sassana wallahi sai ka ji ba daɗi an gane ko don ana maganar ilimi sahabbai ba kan wallasa ba ne Allah ya ƙara musu yadda to kun ji wannan kenan to shine kamar yadda muka ce malam ya fara da Sa'id ibn Jubair ko wanda kamar yadda muka ji haddan Sa'id ibn Jubair to wato kaman ka ce it is extraordinary shine fa yake cewa an ba ku manta ba da a ce an nemi wani harafi na alkur'ani a zuciyar shi an rasa gara a zo da wuka a yi ta tattaka ma kirjin shi don bai ga amfanin kirjin ba saboda yadda ya rike alkur'ani haka da ya buƙaci abin sai da ya kawo ina fata an gane mun ji a kaman shi wannan ƙari ɗin ƙalun wanda aka ce kurma ne ba ma ya ji amma a haka ya haddace ƙur'ani kuma a haka kai da kake ji ga kunnayenka fala-fala idan kai kuskure a karatunka sai ya ji ka yi kuskure saboda yadda ƙur'ani ya jika shi kawai yana kallon bakinka ya ji kawai ka yi kuskure sai ce baka karanta daidai ba maimaita kuma ba mai jin me kake karantawa sarki ya tabbata ga Allah aka ce malamin shi Nafi'u da ya yi riwaya daga gare shi da ake ce mashi riwaya ƙalun malamin shi Nafi'u shi ya sa mai ƙalun ɗin ai ma'anan ƙalun ɗin da yaren su ne na Ibriyaniya ne ko wane ne ban tuna ba aka ce yana nufin wato gwani maye irin yadda mun ce cewa kai da siyarar nan maye ne guru ne to shi kanshi malamin su Nafi'u ya sallama mushi ya cire mushi hula shine idan ƙalun ya zo yana karatu a gaban shi sai rika cewa ƙalun daga nan sunan ta ji shi ƙware da gaske ba ya ji Nafi'u ne malamin an gane ko daga baya shi kuma ƙalun ya karantar da kisa'i an fahimta haka Nafi'u ƙware da gaske wa qalu summa isa warshum yawwa summa haka a cikin shafibiya ko to kun ji to irin waɗannan kana karanta tarihin su sai ka shi tsigan jikin kana tashi to wato kai me kai an gane ko kun tuna shi kuma wancan malamin Abu Sahal ne ko da aka ce shi kuma kaman kwalban idan shi mushafi ne ma'ana kaman ga Qur'ani a idan shi ne yana kawo hadda saboda shi ma haddan ya jika shi ya haddace shi aka ce kullun dare sallah yake da Qur'ani da haka ya fi haddace Qur'ani fiye da sunan shi ma wani zubin zai iya kuskure a sunan shi amma baya kuskure a hadda Qur'ani ka ji aiki fa ina fata an gane shi Sa'id ibn Jubair kamar yadda muka sani Hajjaju ya kashe shi ko ya yi karatu tabi'i ne almajirin sahabbai ne da dama an haife shi hijira bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da 44 a kasar Kufa ya rasu hijira 95 an fahimta ko a ƙarni na farko ya rayu Allah madaukakin sarki ya ji kashi rama shi kuma Abu Sahal Ahmad dan Muhammad Al-Qattan an haife shi a ƙarni na tsakiyar ƙarni na 3 hijira 259 ne ko yes ya rasu hijira 350 yes ya kusa cin ƙarni ɗaya a rayuwa shekarun shi 91 an haife shi 259 ya rasu 350 an fahimta ko shekarun shi 99 a duniya a ƙarni ɗaya shekara 9 ne kawai babu kaga an haife shi tsakiyar ƙarni na 3 ya rasu tsakiyar ƙarni na 4 an fahimta ko babban malami ne abun kwatance Allah ya ji kansa da rahama shi kuma wannan Qalun da muka ce shi ya rayu ne a ƙarni na 2 zuwa na 3 shi ma shekara 100 yayi bambanta an haife shi shekara 120 ya rasu 220 sai da ya ci ƙarni ɗaya jam sannan ya koma lahira bai yadda ya mutu ba kun san ƙarni ana cewa shekara 100 ne ko to sai da ya yi ɗarin nan sannan ya tafi halin Qalun ke da 4 aka haife shi ba ya rasu 95 to kun ji misalan waɗanda ya kawo mana daga nan ne sai kuma ya rinka zuwa malaman zamanin mu ko kan mu ɗaukan ka san wani abin tarihin kana ba da sai ka ce ai mutanen da ne ai mutanen da ne amma ne yanzu to har ne yanzu nan akwai shine kuka je kawo mana misalin wani malam wane ne Duwaish da kuma ta ba ya kawo misalin shi a cikin littafin shi na Hifzul Qur'an yace ina ɗaya daga cikin panel da suke rubuta sakamakon na haddata ya ce nan naji wani ya zo ya wani hadda mai ban mamaki kun dai tuna ko ba shahid duk waɗannan hanyoyin da ya kawo to so ake kowannen mu mu gwada da kanmu kun dai ji mun tuna mana su hanyoyi guda 10 to babu yadda za ka rike shi da ba za ka ji ƙari akan abin da da kake akai na hadda ba sai ka ji ya karu da izinin Allah Allah ya sa mu dace yan uwa masu albarka bayan da malam ya gama tattauna mana wannan muka zo ƙarshen hanyoyin guda 10 ko hanyoyi 10 ne ya kawo na itqani hifzi din to shine sai zai fara daga inda yace mu'awwiqatul itqani mu'awwiqatu al-itqan yanzu an gama baka hanyoyin guda 10 wanda kowane ɗayan ka ɗauka ya ishe ka haddanka ka ƙara feke shi da kyau an fahimta ko to sai yake son yanzu kuma ya maka bayani game da menene yake zamowa matsala ga hadda me ke jawo wa hadda tangarda a nan ne za ka ji bayanin da ka fara ɗaukowa za ka yi mamaki wani zai kammala hadda tsaf ya yi haddan amma kuma a wayi gari yana tsoron Alƙur'ani wallahi jama'a daga nan kawai sai ga ya watsar da Alƙur'ani ya fita batun Alƙur'ani kwata-kwata kai wani ma fa za a zo a nemi ya jawo aya ɗaya da ya haddace abin ya gagara wala haula wala quwwata illa billah wallahi ya haddace tsab kafin lokacin. To me yake kawo waɗannan tangarɗan? Shine babun da zamu shiga. Gashi a muraja'an kawai mun cinye awan mu daya. Amma ai ban wata lokaci bai ko? Insha Allah. Da haka zamu saurara a nan sai mu juya kasafi insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله